sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16 kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com Masauraranmu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Mutane da dama sun mutu waɗansu kuma suka ji raunuka waɗanda ake kokarin fitarwa daga garuruwan da aka mamaye a arewacin Syria a wani harin bom da aka kaiwa ayarin motocin safa da suka dauke su zuwa mafaka. Ba a samu wani ƙarin haske ba jiya Asabar yayin da ma'aikatan ceto suka rika bincika baraguzan kusa da birnin Aleppo dake arewacin ƙasar. Shafin internet da yan adawa ina baladi wanda ya buga rahoton da yace na farko ne kafin bincike ya ce akalla mutane 80 aka kashe. Yayin da wata kungiyar ceto da ake kira White Helmets ita kuma tace akalla mutane 100 suka mutu. Ma'aikata sun ci gaba da bincika wurin domin ganin ko za a iya zakulo waɗansu. Ana kyautata zaton galibin waɗanda suka mutu suna zaune ne a ƙauyukan ƴan Shi'a biyu dake da kungiyar IS ta mamaye na tsawon watanni. Nan da nan dai babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari sai dai kungiyoyin ƴan sunni masu ra'ayin jihadi da suka hada da kungiyar dake da alaka da Al-Qaeda a Syria da suka rika kai hare-hare a yankin sun saba kaiwa waɗanda suka dauka matsayin masu sabo hari. Al'ummar kasar Turkiya suna kada kuri'a raba gardama da zai ba shugaban kasar cikakken iko a maimakon tsarin da majalisa ke da ikon fada a ji. Idan aka amince garan bawul din da za a yi a lamba ta 18 na kundin tsarin mulkin kasar zai kara wa shugaban kasar iko ya kuma maida shi shugaban kasar da yafi kowanne iko a duniya. Shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda yake kan gaba wajen yakin neman goyon bayan kura'a yana cewa garan bawul din zai sa a samu dorewar demokradiya da kuma ci gaba. Biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba da kuma barazanar da kungiyar IS da kungiyar mayakan kurdawa da ake kira PKK suke yi. Duk da yake dai jam'iyyar ta mai mulki AK da kuma ta ƴan kishin ƙasa abokan gamayyar ta MHP suna kashi 60 cikin 100 na masu kada kuri'ar. Rata da suka bada ta samu goyon bayan kuri'ar dai ba ta da yawa. An kama akalla mutane 9 a birnin Berkeley na jihar California jiya Asabar bayan da kungiyar zanga-zanga biyu wato kungiyoyin zanga-zanga biyu suka rika jifan juna da kwalabe da kuma gwangwanaye tare da ba hammata iska a wajen zanga-zangan matsawa shugaba Donald Trump lamba ya fitar da rahoton harajin da yake biya. Yan sanda sun shiga tsakani suka kuma yi kira da a zauna lafiya yayin da suka ci alwashin gudanar da bincike da kuma tuhumar waɗanda suka haddasa tashin hankalin. Fada ya barke ne tsakanin masu zanga-zangan kira ga shugaba Trump ya fitar da rahoton harajin da yake biya da kuma kungiyar 'yan ra'ayin riƙau da suke gudanar da gangamin 'yancin faɗar ra'ayi a wani wurin shakatawa da ke birnin. Jiya Asabar ita ce wa'adin da aka ɗibar wa Amurkawa na bayyana kuɗin da suka samu a shekara ta 2016 ya cika. Masu kushewa lamura sun ce ya fitar da rahoton harajin da yake biya a fili ga al'umma kamar yadda kowane shugaban Amurka ya yi cikin sama da shekaru 45. Biranen da aka gudanar da zanga-zangar dai sun haɗa da Washington, Philadelphia, Chicago, New York da kuma West Palm Beach kusa da gidan da shugaba Trump yake hutun ƙarshen mako a jihar Florida. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami da bai nasara ba yau Lahadi duk da gargaɗin da Amurka ta yi mata cewa za ta fuskanci sakamako mara daɗi akan irin takalar da zai iya hadawa da matakin soji. Bisa ga cewar kwamandan rundunar sojan Amurka a yankin Pacific, makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta harba ya tarwatse nan da nan da tashinsa, an kuma guda shi ne a kusa da sansanin mayakan ruwan kasar da ke Simpo, a lardin Hankyong na kudancin kasar. Mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence yana kan hanyarsa zuwa Koriya ta Kudu, inda za su tattauna kan batun ayyukan makamai masu makaman nuclear da kuma makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Mataimakin fada White House sun ce an shaidawa mataimakin shugaban kasar game da rashin nasarar gwajin, kuma yana tuntubar shugaba Donald Trump. Labarin gwajin makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta yi bai yi nasara ba, bai kuma sauya tashin mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence zuwa yankin Koriya ta Arewan ba, wato Koriya ta Kudu ba yau Lahadi.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa.
To ilimi kamar yadda muka sani shine ginshikin dukkanin rayuwa gaba daya. A musulunci babu shakka cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana na ibada, ilimi shine gaba. Iqra'a bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra'a wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam.
Sheikh Sanusi Khalil kenan, za ku ji karin bayani an jima kadan. Assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya ne a taron bunƙasa zuba jari da aka yi a Kaduna, gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gaya wa duniya cewa jihar Kano tana da almajirai sama da miliyan 3. Wani masani yake cewa wannan dakarun Boko Haram ne nan gaba muddin ba a dauki mataki cikin gaggawa na magance wannan batu ba. Musamman kamar yadda Dr. Ganduje yake cewa mafi yawa daga cikin waɗannan yaran gararan ba suke akan tituna maimakon karatun da sunansa suka baro gida. Wakilin sashen Hausa Muhammadu Ibrahim Kuriya hada mana wannan rahoto biyo bayan kalaman da gwamnati yayi.
A Juma'ar makon jiya ne a can Kaduna, gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ambata cewa alƙalma sun nuna akwai almajirai fiye da miliyan 3 a jihar, waɗanda galibin su sun je jihar ne daga wasu daga cikin jihohin Arewa da kuma ƙasashe makwabta. Malam Isaac Zubairu da ke zama na'ibin limamin masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano yana da almajirai da ke karatun allo a gidansa.
Ba irin da ba dan aka amka yaro sai uban sai ya rinka zuwa yana bibiya, kai ma akwai wani taimako da za a rinka kaga a kauyuka. Malamin danka zaka kai masa danye, wani lokaci dinki zaka kai wa malamin danka yadda kai masa kai wa malamin, amma yanzu wasu an kwaso su kurun an ajiye wa malami, har ma gani ake wata tsiyace ba dan wannan ba, wai ba za a san shi malami ba ne. Illa ta biyu akwai wanda sun taho daga wasu kasace sun zube yara, daga nan sai su gudu su bar su. Suna raba wannan makantar su raba wannan shike su ce almajirai ne a titunan nan kaf duk wanda gashi asabar ladin litinin talata laraba ba almajiri bane nagari, in dai ana so tsarin ya tafi kuma su fiya su zama managarta su ga kimar karatu, su ga kimar malamin da suke karatu a wurin shi, san kuma tsari irin na shauran kasa. Iyaye kullum duk lokaci akwai abubuwan da za su dauki nauyi daga malaman da suke biya wa iyayensu.
Dr. Muhammad Hadi Musa masanin halayyar dan adam ne kuma kwararre game da lamarin iyali, ya ce tilas ne gwamnatocin Arewa su bijiro da tsarin magance wannan matsala gabanin ta hana al'umma suke wa a shekaru masu zuwa.
Gwamnonin da suka zauna suka yi wannan bayanin su kafa wani committee mai karfi, shi zai fitar da wato tsari da hukumomi da daidaikun mutane waɗanda za su shigo cikin harkar, wanda kowanne ko a daidaikun ko a hukumancen kowanne za a bashi lokaci da zai aiwatar da abin da zai aiwatar. Duk wata tuntuɓa da za a yi daga dangantaka da za a samu da makarantun Allah nan da ko jihohin da suka fito ko ƙasashen da suka fito ko alarmomin da suke kula da su, dukkaninsu wannan kwamiti shi zai faɗi yadda za a yi. Ya za a yi kuma da waɗannan yaran, kwamitin shi ne zai ba da waɗannan shawarwari da za a yi, ya haskawa gwamnati cewa to kuma ga yadda za a yi wannan ayyuka don ƙoƙarin samun mafitar da za a 'yantar da al'umma ta hanyar 'yantar da waɗannan yaran.
A shekara ta 2012 ne gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gabata ta kullo da tsarin gina makarantun tsangaya inda aka samar da makarantun fiye da 100 a jihohin Arewa. Professor Rukayatu Ahmad Rufai ita ce minista ilimin Najeriya a wancan lokaci.
Yanda muka so mun kullar jejjeniya ne a lokacin da gwamnatin jihohi saboda ita ma gwamnatin tarayya ba ta da makarantu kananan makarantu saboda haka sai muka yi jejjeniya aka kulla da su sanda aka kaddamar da abin ma ai sarki musulmi yana nan sannan kuma shugaban gwamnati yana nan saboda a tabbatar cewa malamai sun karba sarakuna sun karba sannan gwamnati sun karba dan abin ya zama an hada karfi an hada karfi mu a fatan mu mun yi dama muna yi muna bar bawa jihohi muna yi muna barwa jihohi saboda su ne za su ci gaba da gudanar da su tunda dama karkashin su suke to amma a fatan mu shine iya yawan almajiran da yaran da suke zaka akan titi ba su da abin yi iya yawan makarantu saboda haka gwamnatocin jihohin nan da na local government su kuma su ci gaba da budewa sai zama nan da nan yaran nan gaba ɗaya an sa su a cikin makarantu to dan haka kaman abin da ake kira gwaji ne muka bayar amma mun so a ce kuma abin ya ci gaba.
Professor Rukayatu Ahmad Rufai kenan tsohuwar ministan ilimin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.
Daga jihar Katsina kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar Abdullahi Garba Faskari ya sake jaddada muhimmancin ilimi ga cigaban al'umma. Tsohon mataimakin gwamna Faskari ya yi wannan tunin ne a bikin yayi dalibai a wata cibiya ko makarantar koyon sana'o'i da ake kira Liman Mustapha Orphans ma'ana marayu da turanci kenan wacce take funtuwa. Ga abinda wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani ya aiko mana tsohon mataimakin gwamnan yake cewa
kowanne abu na rayuwar duniya a bayan ilimi da yake ilimi ke saboda shi sai da ilimin nan ne zaka nemi duniya kuma ka nemi lahira idan kuma an ce babu ilimin to kuma sai dai an baki a ce wa iyaye to kuma shi ilimin nan kamar yadda aka sani wasu mu da dama suna suka wajen neman sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani ya umurce mu don mu nemi ilimi har sai in ma har zaka je kasar sai to kasa to ko da zaka je can an ce ka nemi ilimi umurni ne mun ji malamai suna faɗa cewa ai Annabi Sulaiman alaihi salam an tambaye shi yayi zabi tsakanin ilimi da mulki da duke Allah cikin ikonsa ya zabi ilimi sai Allah ya hada mai sauran ma da mulkin kuma duke shi kaga inda duke ya zaba ita za ila da haraka shi kuma da mulkin ne kuma mulkin za a bashi amma saboda ilimin shine a gaba da aka bashi ilimin sai aka hada mai da duke da kuma mulki Allah ya dora mai nauyi da ƴaƴansa ko kuma wanda yana gaban su shi yana rukun su babban nauyin da ke kansa shine tabbatar da ya basu in ya basu ilimi duk taimakon zai musu samu ilimi shine a gaba ya gama musu komai a saboda in zamu yi tunawa ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai wahayi da aka fara sarko mu shi aka ikra ai maganar ilimi saboda a jaddada muhimmancin ilimi yana gaban komai kuma ba za ka taba ganin wanda za a ce wai yau yana da ilimi kun gani da nan zona an ci tsohon mataimakin gwamna to ai mugawon ya tafi ni kuma gani kuma za ka wani an ci ai tsohon mai kudi ne amma ba za ka taba jin an ci tsohon malami ba ai ko a ce a ga da ilimin kuma yanzu ba to wannan shine abun duba in Allah ya dora ma nauyi ka duba da kyau ka sauke shi kun kuma da kuke karatun karatu bai da dadi bai da dadi misali sai an dau sau da lokacin da kake yin shi zaka ga cewa kamar an matsa ma in wani ke gaban ka yana tilasta ma amma sai kake maka gane cewa shi an taimake ka wancan da ke ganin kamar shine dan gata ana kyale shi bai je makaranta ba sai ka cewa ashe ba dan gata bane kuma kai ma lokacin da kake yin shi zaka cewa akwai wahala saboda mai saboda ai shedan yana shiga ciki yayi kokarin ya hana ka kar amma idan Allah ya taimake ka kai to daga baya kuma kai ne zaka ji dadin karatun kuma ka riga ganin shi kaman wasa to saboda haka mun zan so ni cika mu ku da bayani ne yawa ba tun daga malamai kuma wannan kamar duk kun sani tun da a makarantun nan da ake karatu na tabbata haga Allah su masu gudanar da al'amuran makarantun wadannan abubuwan shine a gaba kuma a koya muku sana'a sai dai a dinga kawai nayi a nan tunatarwa su wadanda suka assasa wannan to kuma yana jawo hankalin su yi hakuri saboda aikin alheri yana da wahala sai an daure kuma akwai kalubale da dama to amma Allah cikin ikonsa in sun kyautata zuciyarsu kuma sun yi hakuri za a samu nasara ba karama ba sannan daliban da suke anan ciki waɗanda suke graduation yanzu aka ce sun yi karatu to muna muku da siya ku sa gaskiya a cikin aikin da zaka a cikin sana'ar da zaka Allah zai taimake ku kuma kuma ku koya musu ba dan komai ba dan ku ƙara samun albarkar shi wannan ilimi da kuka samu.
Kamar yadda muka sha faɗa cikin wannan shiri babu abin da zai daurewa mutum kai a arewacin Najeriya game da harkar ilimi kamar yadda zaka samu mazaje ko magidanta suna kukan likitoci maza ne ke duba matansu idan suka je neman jinya a asibiti. amma kuma waɗannan mazajen ba sa sun sa ƴaƴansu mata makaranta bisa dalilai da suke dangantawa da addini wanda malamai suka sha ƙaryatawa ko kuma dalilai na al'ada to sai ta yi ba su ji bayanan da masana suke yi ba cewa idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma Sani Shu'aibu Malumfashi ya zanta da wata tsohuwar malamin makaranta kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da ya hada mana
Malama Fatima Abdullahi tsohuwar malamin makaranta ce da ta yi ritaya ta ci gajiyar boko
Musamman wurin tarbiyyar ƴaƴa ko wurin tsaftar gida da ko wurin kwalliya ma ilimi yana da amfani ga akwai bambanci tsakanin mai ilimi da kuma mara ilimi ko wajen zamantakewa cikin gida ma su akwai wanda su yanzu kansu mazan ma ba su cika son wanda ba su da ilimi ba sun ba da misali da kaina mu biyar ne wurin mahaifinmu amma ni ɗaya ce mai makaranta shi ma da ina wurin yau mahaifina ne sai na dawo ya ina ɗauke ne nake wajen shi yasa ni na yi firamare na yi sakandare na gama lokacin na gama sakandare da wata ɗaya aka ɗauke mu aiki muna cikin aikin shekara ta zagayo wani aure to har na haifi ƴaƴa biyar ana kuma mijina ban goyon baya na koma makaranta na yi NCE na gama kuma wannan bai hana ni cigaba da haihuwa na ba ina cikin yan siyi da za a yara biyu kaga akwai bambanci tsakanina da sauran yan uwana so wannan ya ba kane na sha'awa har ako yaci ya bani yace in riƙe saboda ina so ta yi makaranta kamar yadda na yi yanzu haka in kaga ƙanwata za ka san cewa eh lalle ga wanda ta yi makaranta da wanda ba ta yi makaranta akwai bambanci mutane da sun gamu za su ya ita ce ya ta ba ni ce ya ta ba amma ni ce ya ta ba ma ita ke bina ba akwai wanda aka haifa da kafin ita so ilimi yana da matukar amfani kwarai da gaske
shin me ke matsayin ma neman ilimi a addinin musulunci shararren malamin nan Sheikh Sanusi Khalil ɗaya daga cikin masu wa'azin musulunci a arewacin Najeriya ya ƙara haske akai
to ilimi kamar yadda muka sani shine ginshikin dukkanin rayuwa gaba daya a musulunci babu shakka cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana na ibada ilimi shine gaba abinda Allah ya fara soka da umarni akai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine magana akan ilimi ayoyi da suka fara sauka daga cikin alqur'ani guda biyar ne sune cikin suratul alaq inda Allah subhanahu wataala yake cewa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلام الله تعالى يقول عن النبي اقرأ كي كراتو كي يشد سونم وبنججن كواند يهالتا سنة إذا مكديبا وتصورة الله تعالى نون والكلام وما يسترون والكلام إنا لنسوا دوانا الكلام أبربوتو دنا وما يسترون دا أبند ما سربوتو سكي ربوتاوا dan dai a ƙara nuna mana muhimmancin ilimi a cikin addinin musulunci da annabi ya tashi wajen fassara akan wannan sai ya ce talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace sannan a wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce talabul ilma min al mahdi ila al ahad ku nemi ilimin nan daga ranar da aka haifi mutum manzo Allah ya ce ku nemi ilimin nan maza da mata har zuwa ranar da za a kai mutum cikin ramin kabarin sa wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai talabul ilma walau bisin ku nemi ilimi din nan fa da Allah yace wajibi ne mu yi shi koda za a tashi a tafi kasar Sin kasar China
a musulunci dai kamata yayi mace ta diba ƴar uwarta mace a asibiti wajen goyen ciki ko haihuwa da dai abin da ya jibanci haka kenan lalura ne ga namiji ya duba mace in har za a samu wata mace da za ta iya duba ta kaga kenan masu hana ƴaƴansu mata neman ilimi ballantana ma a ce su bar masu hazaka su zurfafa iliminsu ya zuwa gaba kaga kenan nakasu ne tabbas kenan in hakan ya ci gaba jami'an kiwon lafiya maza su ci gaba da diba mata wanda ba hakan aka so ba sai dai ya zama lalura kuma babu wani abu da yake ba a san inda rana ka iya faduwa ba akwai mutuwa akwai kuma rabuwar aure idan hakan ya faru kaga mace mai ilimi ta kai shin ta dan kadan ne domin za ta iya bude makaranta tana koyar da yara wato tana yi musu lesson na bita a gida idan sun dawo daga makarantun boko Sani Shaibu Malumfashi, Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta
harkokin ilimi musamman a yankin karkara gwamnatin jihar Gombe ta kashe dubban miliyoyi wajen inganta harkokin ilimi a ƙarƙashin sa ne ma take samar da gidajen malamai a zaman wani mataki na dadada musu da kuma kyautata harkokin ilimi ganin yadda malamai suke gudun zama karkara komishinan ilimi ta jihar Hajiya Aishatu Muhammad Bose ita ce ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande lokacin da kwamishinonin ilimi daga Najeriya suka zo taron ƙara fahimtar dabarun tafiyar da harkokin ilimi da farko Yusuf ya tambaye ta ta yaya bayanan da suka samu a irin waɗannan tarurruka za su taimaka a cigaban ilimi a Najeriya
a hakika abubuwan da muka koya anan za su amfanar da ƙasa irin Najeriya saboda ita harka ta koyarwa abace da take iri ɗaya a ko ina a duniya malami zai koyar hanyoyin koyarwar ne suka sha bamban amma kuma idan muka dauka abubuwan da muka gani anan muka kai su lalle za su yi amfani ko za su yi tasiri a jihohinmu na Najeriya kuma muna farin ciki da wannan dama da aka bamu mun tabbata cewa dukkan mu gaba daya kowa ya karu ta fannoni da yawa kuma muna Allah Allah mu koma gida domin mu taimaka wajen daga harkar ilimi a jihohinmu.
Yanzu kamar jihar irin Gombe akan samu matsaloli da suka shafi karancin kayan koyarwa, kayan aiki a makarantunni ko kuma karancin malamai. Wani irin hoɓɓasa gwamnatin ku take yi dangane an shawo kan wannan matsalar?
To alhamdulillahi muna godiya ga Allah saboda wannan gwamnati da muke ciki ta Alhaji Muhammad Ibrahim Hassan Dan Umbo ya yi kokari wajen taimaka makarantunmu da kayayyakin aiki kuma tunda ya zo ya nuna cewa gwamnatin ta data bada muhimmanci wa harkar ilimi ita take da muhimmanci na daya na biyu na uku a cikin gwamnatinsa saboda haka daga zuwansa ya shirye wata committee wadda ta duba harkar ilimi ta bincika ta fito masa da duk matsaloli da ake da su a jihar Gombe ya aka kuma gaya mu aka kuma bashi rahoto tare da hanyoyi da za a bi a magance tunda yazo an kashe biliyoyin naira wajen gina ajujuwa wajen sayan kayayyakin aiki wa malamai wajen ƙara malamai ilimi wajen daukan malamai wajen daukan ma'aikata da za su taimaka wa malamai wajen biyan albashin malamai wajen gyara muhallin malamai da gyara wajen aikin su sayan littattafai wa dalibai da kuma gyara yanayin makarantu din da kuma kayayyaki na laboratories da libraries da kuma computoci da duk abin da ake nema alhamdulillah kuma ko da yake harkar ilimi abu ne da yake daukar lokaci kafin kaga tasirin gudumawa da aka bayar mu abin yana bamu mamaki a lokaci kadan mun fara ganin tasirin wa'annan abubuwa da yi muna masa fatan alkhairi
to za ya cewa kenan yanzu daukacin jihar Gombe ko ina mutun ya leka zai ga wa'annan abubuwa da kika zayyano kenan
a gaskiya idan mutun ya je mutane da yawa suna zuwa daga jihohi da dama domin su ga irin abubuwan da muka yi ina alfahari da abinda wannan gwamna yi kuma ko yau idan mutane ke da dama suna iya zuwa su duba abu ne dai harkar ilimi ta dauki shekara da shekaru ba a bata irin matsayi da wannan gwamna ya bayar ba yana iya kokarin sa amma wani lokaci sai ga in dambu yayi yawa baya jin mai amma duk da haka yana nan gurzon namiji ne a tsaye yake akan harkar ilimi kuma yadda ya bada ya nuna kuma yake fada a kullum ya ce zai ci gaba da wannan irin aiki da yake yi ba zai daina ba har ranan da ya fita daga office
to akwai wani abu da yakan cimma yawancin malamai tuwa a kwariya musamman idan aka duba za a ga cewar mafi akasarin malamai su ne suke daukan albashi mafi karanci ko kuma idan aka duba za a ga cewar wayansu allowance da ya kamata a dinga ba ma malamai don kyautata musu wajen ayyukan su da sauraron su ba a cika ba su wannan dukula da ta dace ba akwai wani tsari da kuke da shi wanda ya bambanta da na sauran jihohi a Najeriya
alhamdulillah kaman gwamnatin jihar Gombe tana iya kokarin ta akan malamai wajen biyan su albashi a lokaci da kuma ƙara musu martaban aiki akan kari sa'annan kuma da kiyaye yanayin aikin koyarwa din a cikin jihar baya ga haka kuma wani abin ban al'ajabi da kuma abin burgewa da shine girma gwamna yayi shine ya duba cewa yawanci malamai da ake turawa a ƙauyuka sukan samu matsala na wuraren kwana sosai ka gani yawanci makarantu da muke gina na ƙauyuka har yana gina malamai muhalli yana kuma iya kokarin sa ya tabbata dai kaman allowance na malamai an biya su kaman professional allowances din su to wannan dai mu ba mu da matsala a jihar Gombe ko da ma irin matsala da wasu jihohi suke da shi na biyan albashi na ma'aikata mu a jihar Gombe ma'aikatan mu ba wanda yake bin jihar Gombe albashi ko da na wata guda
wannan kiɗan tita ne wannan batun tita ne tita uban karatu idan ka haifi ɗanka ka tashi gun karatu tita isa iyanke farjai sannan ya wanke riga idai aje ka gane yaron idan karatu idan kuɗanka ya kwana ɗanya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba
masu aro duka da kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Bashiru Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almusi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.